أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من محيص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shi ne ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa, a wannan yammaci na Alhamis, wanda yau 17 ga watan Ramadan, hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda ya dace da 29 ga watan hudu miladiya 2021. Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya yi mana bayani a ayar da muka tsaya a jiya, ya ce man amila salihan fali nafsi, duk wanda ya aiki nagari to don kansa, ma'ana alherin aikin nagari gare shi zai koma. Wa man asa'a, wanda kuma ya munana, fa alaiha, to akan shi mai munanawar sakamakon zai koma. Yace wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid, ubangijinka ya kai manzo alaihi salatu wassalam bai zamo mai zaluncin bayinsa ba. To sai yake cewa kuma ilaihi yuraddu ilmus sa'a, shi rabbuka da aka faɗa a ƙarshen waccan ayar, to zuwa gare shi ne ake mayar da ilimin tashin alkiyama. Yace wa ma takhruju min thamaratin, babu wasu ƴaƴan bishiyoyi da za su fito, min akmamiha, daga cikin konsansu, wa ma tahmilu min untha, babu wata mace da za ta ɗauki ciki, wala tadau, kuma babu wacce za ta haife cikinta, illa bi ilmihi, sai da sanin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yawma yunadihim, kuma a wunin da za a kirayi su bayi, musamman wanda suka kafirce ma Allah, suka yi ma Allah shirka a rayuwar duniya, aina shuraka'i, Allah zai ce da su, ina abokan tarayyata wanda kuke riyawa. Kalu, sai su ce, azan na kamamin na mai shahid, ya Allah, ai mun riga mun sanar da kai babu wani mai shaida a bisa ingancin allantakarsu. Wadalla anhum ma kanu yad'una min qabl, abinda suka kasance suna bauta ba Allah ba, to ya riga ya yi layar zana, ya bace daga gare su tuntuni. Wadannu ma lahum min mahis, kuma sun gamsu, sun sakankance cewa ba su da wata maboya, ba su da wani wurin gudu. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayoyi da dama, kamar yadda muka sha maimaitawa, yana faɗin ayyukansa wanda ba wanda ya sai musasu. Mutum yana gani da ido, yana ji da kunnuwansa, kuma abubuwa ne wanda suke ta maimaituwa. Kuma tun daga lokacin da suka fara samuwa a ban ƙasa har yanzu da ake magana, har alƙiyama ta tsaya, ba wanda zai yi da'awar shi yake wannan aikin. In ma ya yi, to za a ƙaryata shi, kuma yau da kullum za ta ƙaryata shi. To Allah in ya kawo waɗannan misalai domin ya nuna mana tabbacin tashin alƙiyama da kuma tabbacin tashin mamata bayan sun mutu. Allah ya ce ilaihi yuraddu ilmu sa'a, zuwa gare shi ne ake mayar da ilimin tashin alƙiyama. Wasu malamai suna cewa wannan ayar ta sauka sakamakon Yahudawa da suke cewa manzo alaihi salatu wassalam, idan kai annabin gaskiya ne, in ka tabbata cewa Allah ne ya aiko ka, to ba mu labarin yaushe ne tashin alƙiyama zai kasance. To sai Allah subhanahu wataala ya ba su amsa, ya ce ilaihi, zuwa gare shi ne yuraddu ilmu sa'a, ake mayar da ilimin tashin alƙiyama. Duk lokacin da kaga an gabatar da abin da haƙƙinsa jinkirtarwa, to yana nuna keɓantuwa. Daga magarin larabci ne sai a ce yuraddu ilmu sa'ati ilaihi. To amma sai da aka fara gabatar da aljaru wal majrur, kaman ka ce ilaihi wahdahu la ghairahu, zuwa gare shi shi kadai Allah subhanahu wataala ba waninsa ba. Yuraddu ilmu sa'a, ake mayar da ilimin tashin alƙiyama. Sanin lokacin tashin alƙiyama yana daga cikin mafatihul ghaibi guda biyar wanda Allah ya keɓantu da sanin su, kuma ya faɗa cewa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, har zuwa ƙarshen aya. To Allah sai ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a, shi Allah subhanahu wataala a wajensa shi kadai sanin tashin alƙiyama yake, sanin lokacin babu wanda ya sai sani. Hadisai sun tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam, za a tashi alƙiyama ranar juma'a, duk wani halitta da take ban ƙasa in ban da ɗan adam da aljan, idan aka ce daren juma'a ya yi, to hankalinsu ya tashi, ba wanda yake da walwala, ba wanda yake da kwanciyar hankali, saboda Allah ya sa suna ji a jikinsu alƙiyama ta iya kasancewa gobe. In ban da ɗan adam da aljan, su kaɗai ne suke baccinsu da minshari, wani ma ba zai tashi tafiya gidan sabo ba sai daren juma'a, wani ba zai tashi rashin mutuncin ba sai daren juma'a. To amma kuma wacce juma'a? Allah shi kaɗai ya sani. Ta wace shekara, ta wane watan, ta wane satin? Allah shi kaɗai ya bar makansa sani. Mutane sun yi ƙaryace-ƙaryace shekaru ɗaruruwa, suka yi ɗan dube-dubensu da zane-zanen ƙasa cewa ai shekaru na manzo alaihi salatu wassalam da shekarun halifofi, idan aka yi kaza, aka tara, aka kwashe, aka ɗebe, aka haɗa, aka yi waye, to saboda haka za a san cewa ainihin duniya ta ƙare daga lokaci kaza. Wasu ma har sun yi rubuce-rubuce daga cikin magabata wanda suna da rubuce-rubuce, ba sai na ambata sunayensu ba, amma kuma shekarun tuni sun wuce kuma duniyar ga ta nan. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya riga ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a. Kun ga ita ma wannan bai ce inna Allah ilmu sa'ati indahu ba, sai ya soma cewa indahu ilmu sa'a, kaman a nan da ya ce ilaihi yuraddu ilmu sa'a. Allah shi kadai ne ilimin tashin alƙiyama yake a wajensa, yaushe ne za ta faru. Wa yunazzilul ghaif, Allah shi kadai ne yake da ilimin yaushe zai saukar da algayb anan bai ce almatar ba dan kila wani zai yi ta to ai masu hasashe sun ce za a yi ruwa kuma an yi ruwa to na farko da mu hasashe ne ba tabbas bane in sun yi hasashen a iya yi a kuma ki yin ruwa to amma algayb shine ruwa mai amfani ko an yi ruwan ba wanda sai ce zai yi amfani sai Allah shi kadai sani wa ya'lamu ma fil arham kuma shi ya san abin da yake cikin ƴaƴa mata abin da yake cikin mahaifarsu kila wani yace to ai yanzu ana yin sakanin a gano cewa namiji ne ko mace ɗaya ne ko biyu to na farko Allah ta wa ya'lamu ma bai ce man ba su lokacin da za su gano sai da ya zamo man man halitta ta riga ta haɗu shi ko ma tun ɗigon maniyin Allah shi ne ya sani ba likitin da ya isa ya kalli ɗigon maniyin ya ce wannan namiji ne ko mace ko biyu ne ko ɗaya ballantana a tafi akan cewa fari ne ko baki dogo ne ko gajere mai arziki ne ko wanda yake matalauci mai mulki ne ko ko wanda yake adabin ba zai mulki ba wanda ya sai san wani to je ka an yi tsakanin din an gano namiji ne ko mace to kai likita faɗa mana zai yi dogon rayuwa ko ko gajeruwa zai yi kai likita faɗa mana mai arziki ne ko ko ba mai arziki ba kai mai tsakanin faɗa mana ma'aikacin gwamnati ne ko ɗan kasuwa ko mai sana'ar hannu ba wanda ya sani sai wanda ya halicci kayansa to saboda haka Allah sai yake cewa wa ma tadari nafsun ma za ta kasimu gada ba wani mai rai da ya isa ya san me zai yi gobe to wallahi ba gobe ba a yanzu bayan an tashi karatun nan ba wanda ya isa ya san me zai yi kila ka tsara kaza ko Allah ya ga dama kazan da ka tsara ya yi wu ko kuma ya hana ya yi wu kawai sai ka zama an mu'amalance ka da abin da baka zata ba sannan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut babu wata rai da ta isa ta san ina za ta je ta mutu babu ita to wannan sun daga cikin mafatihul ghaib al-khamsa mabudan ghaibu wanda suke alifin guda biyar kuma Allah subhanahu wataala ya sha maimaita su a wurare da yawa a cikin alqur'ani yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله كتوى يسألونك عن الساعة سنة تنبيك دنغني دلوكة تاشن القيامة سألك كتوى قل إنما علمها عند ربي كأي ilimin ta yana wajen ubangiji na shine Allah subhanahu wataala kuma la yujalliha liwaqtiha illa hu lokacin ta ma in yayi ba wanda ya isa ya bayyana ta ya kuranye ta sai shi Allah sai yace thaqulat fis samawati wal ard sanin ta yayi nauyi ga dukkan halittun sama da kuma na ƙasa ko mala'ika jibrilu bai san lokacin tashin alƙiyama ba tunda ai kun sani lokacin a hadisi na biyu hadisi sai na Umar da yake cewa akhbirni anis sa'a malaika jibrilu yake fadin wannan ga manzo alaihi salam akhbirni anis sa'a sai ce mal mas'ulu anha bi alama min as-sa'il to inda ku akwai wani daga cikin bayin Allah da zai san lokacin tashin alƙiyama a cikin mala'iku to mala'ika jibrilu ne inda akwai wanda zai san lokacin ta a cikin halittun Allah na ban kasa to manzo ne alaihi salatu wassalam to amma shi ma sai yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda ake tambaya bai fi mai tambayar sani ba akwai masu bar gurbin fassara wanda suke murɗe su saboda lalatattun aqidunsu sai su fassara wannan hadisi a baibai وَإِمَّا الْمَسْئُولُ أَنْهَا بِأَلَمْ مِنَ السَّائِلِ أي شيء واند أكي تنبايا بي في واند أكي تنبايا سني بمو نيدا كي من يدي دي أودن سني تا دم من سن تا سني نابي درنا كبا كيما ناكبي درنا وابا أودن دم من هدو أكن سني تا تو واندن فسرة تبنزا وتباتة توشي فسرة تكاليا ayoyin qur'ani bazaka iya lissafa su a zama daya ba wa yaquluna mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin ita kanta wannan kalma ta zo har sau biyar a cikin alqur'ani duk inda za a yi tambayar kuma Allah dai shine wanda yake shi kadai sani saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha suna ta tambayarka kai ka ce kai me naciya ne a wajen neman sanin ta wala inma ilmuha inda Allah to kace da su sanin ta yana wajen Allah subhanahu wataala walakin aktharan nas la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su san hakan ba Allah a wutar yake cewa inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a wasu malamai ma suka fassara wannan suka ce ma'anan akadu ukhfiha wato kaman Allah da kansa yana cewa na kusa in boye wa kaina ma sanin ta ma'ana saboda yadda Allah ya boye sanin da zan yi wa Allah da ya boye ma kansa sanin tashin alkiyama shi da kansa saboda yadda za ta zama sirri la ta'tikum illa bagta ba za ta zo muku ba sai a auke to Allah subhanahu wataala yake cewa ilayhi yuraddu ilmu sa'a zuwa gare shi ne kadai ake mayar da ilimin tashin alkiyama wasu malaman tafsiri suka ce anan ana nufin da annabawa da malamai da duk wasu mutane na kwarai in an tambaye su to abinda suke cewa Allah kadai ya sani wasu suka ce takdirin ayan idza sa'alaka sa'ilun anis sa'a fa qul lahu ilayhi yuraddu ilmu sa'a inda wani mai tambaya zai tambaye ka dangane da yaushe ne tashin alkiyama to sai ka ce zuwa ga Allah ake mayar da sanin lokacin tashin alkiyama malamai suka ce alkiyama guda biyu ce akwai alkiyamatul kubra akwai alkiyamatus sughra akwai babban tashin alkiyama akwai kuma karama babban tashin alkiyama babu wanda ya santa sai Allah subhanahu wataala amma ita karamar kai ba za ka santa ka ba ni ba zan santawa ba amma Allah ya sanar da wa'ansu daga cikin bayinsa su wane ne shine mala'ikan mutuwa mutuwa ita ce alqiyamatu sughra saboda hadisi yace man mata faqada qamat qiyamatuhu duk wanda ya mutu to shikenan alqiyamarsa ta tsaya ma'ana yadda idan an je filin alqiyama babu fagen sake sabon aiki to kai ma daga ran da ka mutu shikenan an riga an rufe wata dama taka taka zo kai wani aiki to amma shi mala'ika wanda zai karbi rai Allah ya sanar da shi malamai suka ce duk fa'idun lukan mu gabaki da na halittun Allah suna gaban malakul maut wato wannan shi zai nuna maka aikin Allah sai dai ka sallama yanzu dan Allah adadin mutanen masallacin nan ba wai ainihin sai ka je a cikin gari ba a ce yanzu fa'idun lukan mu a gaban wani mutum ɗaya ne zai dinga dubawa yana dubawa don Allah tun daga in yi karanta na farko kafin ya je na ƙarshe minti nawa za a yi lokuta za a ɗauka masu yawa to amma shi mala'ika yadda ka san abubuwa da kake gani a gabanka wani ba zai rufe wani ba haka yake ganin ajalunnuka kun taba jin wata mashhuriyar kissa akwai dandan uwan Annabi Sulaiman alaihi salam ko kuma ɗaya daga cikin waziransa yana zaune a fadan Annabi Sulaiman sai ga mala'ikan mutuwa ya shigo mala'ikan mutuwa dama kuma yakan kawo ziyara majalisar Annabi Sulaiman wannan bawon Allah yana ganin mala'ikan mutuwa sayyidi ya firgita dutse ka jikinsa tana tashi mala'ikan mutuwa yana fita sai tambaye Annabi Sulaiman yace wannan bakon na ko irin bako ne daga ganin sa naji duk zika jike na ta tashi sai ya ce ai mala'ikan mutane sai mala'ikan mutuwa ce a do Allah a sa iska ta dauke ni ta kai ni sin ai ba zan so hada wuri da shi ba shikenan aka sa mala'ika aka sa iska ta dauke shi ta kai shi sin bayan wayansu mintuna ko daƙiƙoƙi sai ga mala'ikan mutuwa ya saki da fada Nabi Suleiman yace iko sai Allah lokacin da nake nan a wajen ka ya annabin Allah wannan mazaunin majalisar kawa ne ni Allah ya nuna min a rubuce zan dauki ransa a sin kuma a cikin ƴan daƙiƙoƙi kuma nazo na same shi abin kuma na ga ya za a yi me zai hau har ya je sin to amma tunda Allah ya ce a can zan dauki ransa sai na tafi ina zuwa sai na samu har ya riga ni ma'ana aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada mutuwa ba za ka taba laye sai mata ba dun laye zanaka ita kam ba za ka yi mata laye zana ba to saboda haka alkiyama guda biyu ce akwai babbar wadda take jiran kowa da kowa domin sakamako akwai karamar shine daukar ran kowa duk wanda aka dauke ransa alkiyamarsa shi kam ta riga ta tsaya Allah subhanahu wataala yace wama tafruju min thamaratin min akmamiha babu wayansu ƴaƴan bishiyoyi da za su fito daga cikin konsansu shi kansa fitar ƴaƴan bishiyoyi ko sauran tsirrai daga cikin konsansu wallahi aya ce ba wai karama ba kai yanzu a baka kwayar dawa ko gero ko masara ko alkama ko ma menene a ce yanzu ana so ka fitar da ka fasa ka fitar da tsirran kon ka tsaye shi zaka yi kamar yadda shi gari ya tashi daga aiki amma Allah subhanahu wataala shi yake fasa kayansa yace inna Allah faliqul habbi wan nawa Allah subhanahu wataala shine yake tsaga ya fasa alhab kwayoyi irin gero irin dawa irin masara wake da sauransu wan nawa da kuma dan balle irin dan dabino dan kanya da makamantansu Allah shine yake tsage su wannan tsirran ya zamo ya fito kuma Allah subhanahu wataala ya tsara wannan saboda kada irin waɗannan abubuwan su kare wato idan kun kalla daga cikin hikimar Allah duk wani abu da Allah ya zuba a ban kasa to Allah sai ya tsarin da wannan abubuwan tunda dan adam zai amfana to sai Allah ya tsarin da irin wannan abun ba zai kare ba kun ga dabbobi da tsuntsaye da Allah ya halice su sai ya kinsa musu ainihin sha'awar kusatar juna mazansu da matansu ba wanda zai koya musu domin kada wannan jinsin ya kare saboda dan adam yana da bukatarsa su ma ɗan adam din domin Allah bai yi cewa za su kare ba in ba alkiyama ta tsaya ba Allah ya tabi'anta musu wannan su ma tsirrai da muke amfana haka Allah ya musu amma duk abin da ya zamo shi ba zai kare ba sai ya dangana da alkiyama Allah bai masa wannan ba yanzu da rana da wata da taurari an ce maka akwai rana mace akwai rana namiji ko wata namiji ko wata mace ko taurari a'a su da ma jinsinsu ba zai kare ba in kaga sun kare duniya ta kare to shi yasa Allah bai yi su a ce ga mace ga namiji da sauransu ba ko za a shuka su su fito ko za a tsuguna a haife su yadda Allah ya yi su ba za su kare ba sai alkiyama Allah ta tsaya to amma sauran abubuwa sai Allah ya ɗabi'antar ko dai abinda zai zamo a shuka shi ya fito kaman tsirrai ko kuma abinda Allah ma shi zai fito da kansa ba kai za ka shuka ba ko kuma abinda za su yi barbara tsakaninsu domin su dinga haɓaka suna ta ƙaruwa suna hayayyafa to shi ne Allah ke ta wa ma takhruju min thamaratin babu wasu ƴaƴan bishiyoyi da za su fito wannan thamaratin an karanta da ƙira'a biyu kaɗan daga cikin malamai kamar al-Imamu Nafi in mun ce Imamu Nafi ya kunshi riwayan warshu da ta ƙalun da kuma Imamu Hafs wanda rawi ne daga Asim da kuma al-Imam Ibn Amir Ash-Shami shi kuma ya kunshi riwayan Ibn Zakwan da kuma Hisham to su suka karanta min samaratin suka karanta da jami to amma duk sauran ƙari'ai da Ibn Kathir da Abu Amr da Hamza da Kisa'i duk sun karanta min samaratin ma'ana da ifradi can idan muka karanta samaratin saboda adadin ya'yan bishiyoyi ba dai bane ba biyu ba Allah shi san ɗaruruwan ko dubunnan nan kuma ne aka ce samaratin a ƙira'an jumhur lura da cewa jinsi domin idan ka ce wani yana da naira ba naira ɗaya kake nufi ba nairori wanda suke ba za ka san adadinsu ba to Allah yake cewa babu wasu ƴaƴan bishiyoyi da za su fito daga cikin kwansansu wa ma tahmilu min untha babu wata mace da za ta ɗauki ciki wala tadau kuma ba za ta haife wannan cikin nata ba illa bi ilmihi face sai da iliminsa Allah subhanahu wataala yana cewa Allah subhanahu wataala yana cewa wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min untha wa la tadau illa bi ilmi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab inna dhalika 'ala Allahi yasir Allah ce wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfa Allah shine ya halice ku asalin halittar babanku annabi Adam daga turbaya thumma min nutfa sannan kuma duk sauran wanda suka biyo baya daga digon mane thumma ja'alakum azwaja sannan Allah sai ya ku dangi biyu jinsi biyu namiji da mace me yasa saboda zama wannan jinsin ya dore da a ce mata zalla ake haifa tuni da yan adam sun kare da a ce maza zalla ake haifa tuni da yan adam sun kare to Allah sai ya ce thumma ja'alakum azwaja sannan sai ya sanya ku dangi biyu jinsi biyu kuma kowanne na da bukata ga ɗayan bangaren sai ya ce wa ma tahmilu min untha babu wata mace da za ta ɗauki ciki wala tadau babu wacce za ta haife wannan ciki illa bi ilmi face sai da ilimin Allah subhanahu wataala ya ce wa ma yu'ammaru min mu'ammarin babu wani mutum da Allah zai ba shi doguwar rayuwa ya yi shekara 80 90 100 100 da doriya kai wani ma sai ya kai shekara 200 a duniya wani ma ya haura 200 Salman al-Farisi wasu malaman sirra suna cewa kila ma ya kai wajen shekara 300 a rayuwa to Allah ke cewa wala yunqasu min umurihi kuma babu wanda za a tauye daga rayuwarsa a bashi ɗan gajeruwar rayuwa wani ma ran da aka haife shi kuka kawai zai yi shikenan sai a ce ya koma wani yana rarrafe wani yana koyon tafiya wani yana matashinsa wani yana maji ƙarfinsa kuma babu wanda sakatinsa ne ya sa ya mutu kwanansa ne suka ƙare ba wanda za a ce dolancinsa ya sa ya mutu kafin lokaci babu wanda wayansa zai tsallakar da shi daga abin da Allah ya rubuta masa to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa inna zalika fi kitab saboda haka wannan abu ne rubutacce Allah ya riga ya rubuta ya tabbatar kuma abu ne wanda yake mai sauki a wajen Allah a wata ayar Allah ke cewa Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bi miqdar nan fa kudu ba Allah ce wallahi Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa kada ka takaita abun yan adam a in aka ce unsa duk wani abu wanda zai haihu ko ya haihu ko ya kwai to wannan shi ake magana ko tsuntsu da zai dauki kwai ka ce tsuntsuwa mace ko macijiya ko kada ko kifi wanda suke dauka kwayaye to babu wanda wannan sanadarin zai shiga a ce cikin ya shiga face sai Allah subhanahu wataala ya sani saboda haka yake cewa wa ma taghidul arham da abinda mahaifa take tauyewa. Wasu malamai suka ce tauyewa a nan ko dai ana nufin a yi barin sa lokacin haihuwa bai yi ba, ko kuma wanda za a haifa watannin da aka saba ba su cika ba, wani a haife shi wata shida kuma ya rayu, wani wata bakwai ya rayu. To Allah saboda haka shi ya san wannan wa matas dad da kuma abinda take karawa, wani sai ya haura watannin da aka sani kuma a haife shi. Babu wanda ya san wannan sai Allah subhanahu wataala. To wannan yana daga cikin buwaya ta Allah a ce shi ne yayi abinda babu wanda ya sani, ko wanda yake dauke da abun bai san wannan abin ba. Kuma ka duba buwaya ta Allah da hikimarsa, mu ɗan adam da sauran dabbobi masu tafiya da ƙafa, sai ya zamo yanayin ɗaukar ciki da haihuwa ba daidai yake da yanayin tsuntsaye masu tashi ba. Mu ko ɗa ɗaya ko ɗa biyu hakanan dabbobi su soma tun suna ɗigon mane, su zama gudan jini, su zama tsoka, sai a zo ainihin a yi halitta. Ana girma a hankali a hankali har wannan cikin ya kai lokacin da za a haife shi. Kaga wani lokaci mace ciki ya girma da ƙyar take tashi da ƙyar za ta zauna, wani lokaci akuya in za ta fi aya uku sai kaga da ƙyar take tafiya haka na tausaya mata. Allah sai ya yi cewa su abinda za a haifa yana kammala girmansa lokaci ɗaya, ma'ana in ya kammala sai a haife shi kenan an huta. Sabanin tsuntsaye da suke tashi, su tunda sana'arsu shi ne tashi, da Allah zai ƙwayayen nan ruku-ruku a cikin ciki ba zai iya tashi ba. Allah sai ya yi su ƴan ƙanana-ƙanana, wancan na ƙarshe shi ne mafi ƙanƙanta, mai bi masa yana ɗan bin sa a girma, mai bi masa yana ɗan ɗara shi, mai bi har zuwa wanda za a yi a yau. Domin a ba waɗannan dama su tashi da fuka-fukai su je neman abinci. Da a ce tsuntsaye irin yadda ɗan adam ko dabba suke ɗaukar ciki su yi nauyi, haka Allah yake wa tsuntsaye, yunwa sai ta kashe su saboda cikin zai yi nauyi, saboda ƙwayaye sai su kasa tashi. To amma sai aka yi musu yanayi na cewa wanda za a haifa a wannan wunin to shi ne zai yi girman da ake bukata, saboda aka an saka shi sai ta tafi ta nema abincinta. Wannan hikimar in ka kalle ta za ka san Allah shi ne mai kula da bayansa, kuma za ka san cewa shi ne Rabbul Alamin. To Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa illa bi ilmihi, ba za ta haife wannan ciki ba sai da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala. Wani abin sha'awa da na san ya faru a waɗansu shekaru kaɗan da suka wuce, wata baiwar Allah ce ta ji aka yi mata scan, sai awon ya nuna cewa ɗan a gicciye yake. Sai ita likita take ta to dole sai an je an siyo kayan tiyata, sai ita wannan matar da yake mace sai mai addini na santa, sai ta istirja'i sai ta so mu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sai ita waccan daƙiƙiyar likitan jahila sai take ce mata kin ga ki daina wani salati da sauransu, tiyata dai sai an yi miki tunda wannan ɗan ba za ki iya haihuwa ba. Kafin ta gama magana sai ga ɗa subul Allah ya fito da shi. Dan Allah nuna shi ne mai yi duk abinda za ka yi hasashe ne, amma babu abin da ya gagare Allah. Kaga ita a iya iliminta inda ya tuke tunda ɗa ya riga ya gitta, to ai kaga dole sai dai a yi operation a fitar da shi. To amma ita wannan baiwar Allah sai ta yadda Allah shi ne mai yi, ta roƙe shi kuma ya amsa mata nan take. Dama Allah ce amman yujibul muttar idza da'ahu, wa yake amsa wa matsatse a lokacin da ya kiraye shi roƙe shi, sai shi Allah subhanahu wataala. Allah sai ce wa yawma yunadihim, wunin da za a kiraye su su kafirai da suka bautata ma wani Allah, Allah ya ce da su aina shuraka'i, ina abokan tarayyar tawa. A nan da Allah ya ce aina shuraka'i, ba wai dan Allah ya tabbatar da cewa sun isa su zama abokan tarayya gare shi ba, a'a, an mu'amalance su ne da riya wanda suke a rayuwar duniya. Kamar inda Allah zai ce, Allah zai ce waqila thumma qila lahum thumma qila lahum aina ma kuntum tushrikuna min dunillah qalu dallu anna bal lam nakun nad'u min qabl shay'a kadhalika yudillu Allahu al-kafirin. To shine irin wannan abin da Allah ya faɗa. Allah zai ce aina shuraka'i, ina abokan tarayyar ta wanda kuke riyawa. Kun san daga cikin bakar aqidan mushrikan Qurayshawa, wasu sun ce su ba sa inkarin akwai Allah, kuma sun yadda cewa Allah yana da ikon yin komai. To amma wai Allah gayyata yi masa yawa, ya za a yi a ce duk gabaki ɗaya halitta kowa yi fuskanci Allah kun bukata ta biya, a'a, sai dai a samu wasu ƴan kafafuwa a kakkama, wanda ya yi gunkin sa, to gunkin shi zai isar da bukatar sa zuwa ga Allah, wanda ma da dan gunkin sa, to shi ma shi ne zai isar da shi a wajen Allah. والذين اتخذوا من دون الله اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى تا سكي اي مو با وي بوتا مسمكي هكا كبا سي دان سو كساتر دمو زوا غا الله سبحانه وتعالى سبودا ان مون كاما قفا غري سو تو سو كوما زاسو يسد دمو بوكاتا تبيا تو الله سبحانه وتعالى زي تي اين شركائي انا وادنن ابوكان تاريه تا ودا كوكي رياوا. To a ran nan ruwa ya kare wa dan kada, kalu azannaka, sai sai Allah mun riga mun sanar da kai ma minna min shahid, ba mu da wani sheda da yake nuna sun cancanci bauta, ba mu da wani sheda da ya nuna kana da abokin tarayya. Kamar waccan aya da na karanta da zu, thumma qila lahum aina ma kuntum tushrikuna min dunillah qalu dallu anna, sai Allah mun ne ne su mun rasa, bal lam nakun nad'u min qabl shay'a, sai ce kai ai mu da ma ba ma bauta wa kowa, kaji fa yanzu ka ce dallu anna, ashe sun tabbata akwai su, sun bauta mu wani Allah, to kuma sai suke ganin to ai ba mafita a wannan magana, sai suka ce lam nakun nad'u min qabl shay'a, ai mu da ma can ba ma bauta ma kowa. Allah yace kazalika yudillu Allahu al-kafirin, haka nan Allah subhanahu wataala yake ayi nufin batar da kafirai. Allah yake cewa wa dhannu ma lahum min mahis, kuma suka sakankance cewa ba su da wata mabauda. Kalma ta dhanna tana zuwa da ma'ana biyu, ko dai dhanna ana nufin zato, kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a, zato bai wadatar da komai dangane da gaskiya. Inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bi mustaqinin, kaga anan zato ake magana, wanda shine kishiyar yaqini. To amma sauran wurare in Allah ya ambaci zato musamman abin da yake faruwa al-kiyama da ma wani abu da yake faruwa a duniya, ana nufin tabbaci. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. التي ورأى المجرمون النار ما سلي في كنغلرو سنغوت جهنم وظنوا أنهم مواقعوها كم سكا تبتا باوي أنا دفع سنية توبا سنية سنية كيني سوى ذاس أوكا أتكنتا kuma ba su samu wata makarkata daga barinta ba. Kamar yadda Allah yake faɗin mutumin kirki da ya samu kyakkyawan hisabi, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu, ma'ana ayqantu inni dhanantu anni munaqin hisabiya, ni na gamsu na tabbatar da cewa zan samu hisabi na lafiyayye saboda rasul alƙawarin Allah gaskiya ne. Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un, kaga yadhunnuna suka sakankance suka gamsu suka yadda. to irin wannan da yawa sun zo a cikin alqur'ani alifin al-yaqin ma'ana akwai kalmomi a cikin qur'ani da malarabci wanda suke nuna ma'ana biyu kishiyoyin juna siyaqin magana shine zai fayyace maka ita misali kaman al-hujudu al-hujudu zai dauki ma'anan bacci zai dauki ma'anan hana ido bacci wa min al-layl fatahajjad bihi ma'ana ka hana idon ka bacci da shi da al-qur'ani kana karatu kaga al-hujudu akwai lokacin da zai zama kuma yin bacci a ce hajjada fulan wani yayi bacci kaman kalma ta as'asa wal-layl idha as'asa as'asa tana ba bi ma'ana aqbala ko adbara ya fuskanto ko kuma ya bada baya to haka ne ita ma kalma ta zanna tana iya nuna zato ko kuma yaqini saboda haka tsarin magana shine zai fayyace abin da ake nufi Allah yace wa zannu ma lahum min mahis suka sakankance suka gamsu cewa ba su da wata makarkata ba su da wata mabauda ma'ana ba za su la yace ma Allah subhanahu wata'ala ba rami wato me ake ce abin da ruwa ya kare ba dan kada shike nan kulun kus an yi ƙarya to yanzu shike nan ƙare boka ta ƙare anan mai tafsiri da aka ce ilayhi raddu ilmu sa shine kita mata ta kunu zuwa ga Allah ake mai da ilimin tashin alkiyama mata ta kunu shine za ta kasance la ya'lamuha ghayruhu babu wani wanda ya san shi in ba Allah ba wama takhruju min thamaratin babu wani ƴaƴan bishiyoyi da za su fito sai yace wa fi qira'atin thamaratin wasu wani tafsirin babu takuri ko da yake wasu ba su san takuri ba sai an ce tagul marbuta abokan mu ƴan makarantar allo sun san takuri to wanda babu takuri su sa takuri shine tagul marbuta wama takhruju min thamaratin babu wasu ƴaƴan bishiyoyi da za su fita min akmamiha daga cikin konsansu shine yace awiyatiha daga cikin mazubansu yace jam'u kim bi kasril kaf alkimmu in aka ce alkummu shine hannun riga duk da cewa shi ma wannan alkimmu wasu malaman lugha sun ce yana da lafazi biyu in ka ce alkummu ya zama kwanso na ƴaƴan bishiyoyi ko kuma ya zama ainihin alkimmu ai masa kasara shine yace bi kasril kafi ayi wa kafin kasara illa bi ilmihi to ba za su fito ba sai da ilimin Allah wama tahmilu min unsa babu wata mace ko ta dan adam ko ta tsuntsaye ko dabbobi da za ta dauki ciki wala tadukum ba za ta haife cikin ta ba illa bi ilmihi sai da ilimin Allah wa yawma yunadihim wannan da Allah subhanahu wataala zai kiraye su aina shuraka'i yace ina abokan tarayya ta kalu za su ce adhannaka shine a'lamnaka mun sanar da kai al'ana yanzu ma minna min shahid ba mu da wani wanda yake mai sheda ai shahidun bi anna laka sharikan ba mu da mai sheda wanda yake tabbatar da cewa kana da abokin tarayya yace wa dhalla anhum ay gaba anhum ya faku ya boye daga barin su ma kanu yad'una abinda suka kasance suna bauta mawa shine ya abuduna abinda suke bauta mawa min qablu tun da can fi duniya a rayuwar duniya mimma abudatihim daga abubuwan bautarsu wazannu kuma aikanu suka sakangance malahum min mahis ba su da wata maguda shine yace maharab wani wuri da za a gudu min al'azab daga azaba sai mai tafsiri yace wannafiyu fil mawdi'aini korewa da aka yi a wurare guda biyu ma'ana aka ce ma minna adhannaka ma minna to sannan kuma wazannu malahum kun ga nan korewa ce aka yi duk guda biyu to shine sai ke cewa wannafiyu fil mawdi'aini korewa da aka yi a wurare guda biyu mu'alliqun anil amali ya rataye fi'ilin daga yin aiki wa jumlatun nafyi saddat masaddal maf'ulaini abinda mai tafsiri yake so ya ce anan akwai abin da ake kira at-ta'liq in ka samu fi'ili wanda zai ta'addi zuwa ga mafa'uli biyu ko mafa'uli uku to idan ma harfiya ta zo sai ta rataye shi ba zai yi aiki a lafazi ba amma a mahalli aikin yana nan misali ita wannan da aka ce abin nan adhannaka ita kalma ta adhana tana ta'addi zuwa ga thalathu mafa'il to mafa'uli da farko shine wannan ka din adhannaka to da ma ta zo sai ta hana a samu mafa'ule ne mafa'ulun thani wa thalith to sai ya zamo kenan ta rataye ita adhana daga aiki akan su lafzan sai dai mahalla shine abin da mai tafsiri yake cewa nan kuma da aka ce wazannu ita kuma zanna tana ta'addi zuwa ga mafa'ulaini wanda asalin su mubtada ne da khabar to anan ita ma sai ta rataye zanna daga aiki zuwa ga mafa'ulaini kenan yanzu ita zanna ma ta rataye aiki ta daga mafa'uli na farko da na biyu nan kuma ma ta rataye aikin abana daga mafa'uli na biyu da na uku to shine abin da mai tafsiri yake fada nan shine ce wa jumlatun nafi wannan jumla ta korewa ko dai wannan ma min namin shahid ko ma dahum min mahis saddat masaddal mafa'ulaini ta kwafe makwafin mafa'uli guda biyu ta farko mafa'uli wanda yake na biyu da na uku ita kuma ta biyu na farko da na biyu ina fatan an gane sai Allah subhanahu wataala ya ce
la yas'amu al-insanu min du'a'i al-khair wa in massahu ash-sharru fa ya'usun qanut wa la in adaqnahu rahmatan minna من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض
الله سبحانه وتعالى شيا لتي دان ادم كما شي يفي كوا سنن واي دان ادم wato babu inda zaka je kaga an daga dan adam an yi masa wato kudi na gaskiya ayi masa tayi na saye irin alqur'ani qur'ani shi san dan adam wato idan aka fade shi sai ka dada kallon dan adam ka ce kai ashe da ban san mutum ba yanzu san mutum ayoyin qur'ani irin suna da yawa Allah yace la yas'amu al-insanu min du'a'i al-khair dan adam bai taba kosawa daga addu'a ta alkhairi ba Allah ba ni kudi Allah ba ni yaya Allah ba ni jari Allah ba ni mata Allah ba ni daukaka Allah ba ni kaza akwai wanda yake kosawa daga wannan la yas'amu al-insanu min du'a'i al-khair wa in massahu ash-sharr amma idan sharri ya shafe shi fa ya usun kanut sai ya yanke kauna ya ɗebe tsammani wal in azaqnahu rahmatan minna Allah ce idan muka ɗanɗana masa wani jin kai daga gare mu min ba'di darra amassatku bayan wata cuta da ta shafe shi ko dai yayi rashin lafiya yanzu an ba shi lafiya ko yayi talauci yanzu kuma an bashi kudi la yaqulanna hadha li sai sai ai da ma wannan cancanta ta ce eh wama adhunnu sa'ata qa'ima kafiri ne ce alkiyamam ma ni ba na batun cewa za ta tsaya wala irruji'tu ila rabbi in kuma har aka mayar da ni zuwa ga ubangiji na a bisa kaddarawa inna li indahu lal husna to ina da abubuwa mafi kyau a lahiran ma in anje Allah ce falanu nabbi anna alladhina kafaru bima amilu tabbas zamu ba kafirai labari dangare da abinda suka aikata wala nuziqannahum min adhabil ghalib kuma sai mun dandana musu daga wata azaba mai kauri sai ce wa idha an amna alal insan idan muka yi ni'ima ga dan adam a arada sai ya bujire wa na'abi janibihi sai ya janye jikinsa daga yi wa Allah da wa idha masahu sharru idan kuma sharri ya shafe shi fa dhu du'a'in arid sai ya zamo addu'a ba kakkautawa addu'a ba yankewa to wannan ayoyi ba za mu iya fayyace su a yanzu ba tare da cewa an nuna mun lokaci sai dai mu tsaya a nan sai idan Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda mu kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din amin akwai wanda ya rubuto tambaya jiya yana neman ƙarin bayani dangane da hadithin da na faɗa na ce manzo alaihi salatu wassalam ya ce akwai wanda zai shekara 60 yana sallah ba karbi ko da ɗaya ba to je na masa alƙawari nace zan rubuto masa hadithi in karanta masa hadithi ne na Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda kuma yana cikin at-targhib wa tarhib al-Imam al-Albani ya hassana hadithin a cikin as-sunnah sahiha sannan kuma a cikin sahih targhib wa tarhib nan ma ya hassana shi ga yadda hadithin yake cewa manzo alaihi salatu wassalam yake cewa innar rajula lallai za a samu mutumin da lai salli 60 sanatan me 60 sanatan da Hausa shekara 60 akwai mutumin da zai yi sallah shekara 60 wa ma tuqbalu lahu salatun ba amsa masa koda sallah guda ɗaya takba la'allahu yutimmu ruku'aha wa la yutimmu sujudaha ta yiwu ya cika ruku'u ya yi shi mai kyau amma ba zai cika sujuda ba wa yutimmu sujudaha wa la yutimmu ruku'u ko kuma ya cika sujudar amma ba zai cika ruku'u ba to kaga wannan hadithi ne wanda shi ne kankat kuma maganganu irin wannan inda za a ce ka zo ka yi rubutu a kansu sai ka wuni ba gama rubuciya ba sayyidina Umar akwai inda yake cewa wani mutum zai yi furfura a cikin musulunci amma bai taba sallah da Allah ya karba ba aka ce saboda me sarkin muminai yace to ai zai iya yiwuwa ko dai bai ruku'u na kirki ba ko bai sujuda ta kirki ba irin dai sallar da muka samu musamman sallar yan kasuwa masu kasa kaya bakin titi wanda yake jiran kwastoma wani dama ba zai je jam'i ba saboda kada kwastoma ya zo ya samu ainihin yana masallaci sai ya leƙa ya duba ya ga ba kowa yana iqama yana kallon dama da hagu ba wanda ya taho aka yi rashin sa'a yana kabbarawa sai wani zai ce a shi sallah yake sai fa haka zai yi gubgub kuma a jarrabe shi ya yi ƙoton kurciya ba su daidaita da mai sayan kayan ba ya tafiyarsa tana faruwa irin wannan ka gani wallahi ƴan uwa kun ga harkar sallar nan wallahi wallahi kada ku yi wasa kada mu yi wasa Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahmad ya rasu 241 yanzu shekara nawa da rasuwarsa 200 ya rasu da 41 yanzu da rasuwarsa shekara 1201 to amma sai yake cewa zamani zai zo mutum yayi sallah amma bai sallah ba, ina jin tsoron kada dai wannan lokacin ne namu. La ilaha illallah. Ba wayar hannu a wancan lokacin bawan Allah, ba radio, ba TV, ba babur, ba mota, duk wani karfe da ka sani yanzu mai shagaltarwa babu. Amma sai ce ina jin tsoron kada a ce wannan lokacin ne. To idan yazo yanzu yaga muna sallah, sai ce ayya ashe ga lokacin. Allah ya latafa mana. Mai tambaya ta farko yace dan Allah malam, a tunatar da ƴan uwa musulmi da su dinga saka ƴan uwanmu musulmi a cikin addu'ar su, kamar ƴan uwa musulmi da suke Zamfara da Katsina da Kaduna da Yobe da Maiduguri da sauran sassan jihohin ƙasar nan, da kuma maƙotanmu kamar su Chad da Niger da sauransu, domin Allah ya ba su kwanciyar hankali da zaman lafiya mai ɗorewa. Wallahi malam, a kullum sai an kashe mana ƴan uwanmu suna cikin tashin hankali da fargaba, mun baro mahaifarmu da gidajenmu da dukiyarmu, an kashe wasu daga cikinmu, mun zama ƴan gudun hijira, matanmu sun koma zawarawa, ƴaƴanmu sun koma marayu. Dan Allah, dan Allah, dan Allah malam, a tunatar da ƴan uwanmu, a taya mu da addu'a da farman wannan wata mai albarka. Assalamu alaikum. To wannan qadiyya, wallahi ni ina ganin a wannan yanayin in har mutum zai daga hannu yayi addu'a so ɗaya, so biyu, so uku, bai tuno ƴan uwa da suke cikin wannan bala'i, bai yi masa addu'a ba, wallahi ni ina ganin imanin wannan mutum akwai alamar tambaya, kuma tausayinsa ga ƴan uwansa akwai alamar tambaya. Wato koda a ce dabbobi ne ake sheƙar da jininsu haka, ba wai a yanka a ci ba, a ce kawai ake musu kisa na ƙeta, kisa na mugunta. To ina jin ba sai an ce ma ka yi addu'a Allah ya kare su daga abin da suke ciki ba. Wannan bala'i ya kai bala'i, mun faɗa mun maimaita, duk malamai sun faɗa sun maimaita, maganin abin nan abubuwa ne guda uku. Idan aka kiyaye abubuwan nan guda uku, duk wannan abin zai zama tarihi. Abu na farko, a nisanci saɓon Allah ƙarar, ana yawo da shi, ana baza shi akan faifai. Mun faɗi wannan ajiya, duk inda aka san gidaje ne na saɓon Allah, to a datse wannan. Kowane ne mai wannan sana'ar da saɓa wa Allah, a hana shi. Abu na biyu, a sami adalcin mulki, a samu adalcin shugabanci. Daga cikin abin da yake kawo bala'o'i su ki karewa, wallahi akwai rashin adalci ga shugabanci. Duk lokacin da aka samu rashin adalci, aka ki bai wa masu haƙƙi haƙƙinsu, to musibu Allah kaɗai ya san inda za su taƙaita. Shi mutumin da ya san Allah, yake jin tsoron Allah, shi ne zai gamsu cewa manzo alaihi salam ya ba mu labari cewa za ku ga son kai a bayana. Manzo Allah ke faɗa wa sahabbai, za ku ga mulki na son kai, za ku ga fifita kai a kanku. Ma'ana za ku samu masu mulki da za su tattare abubuwa na rayuwa daga su, sai muku satan su. Manzo Allah sai ya ce masahabbai, in kun samu kanku a wannan, to ku yi haƙuri har sai kun same ni a bakin tafkina. A wata riwayar, su shuwagabannin ku ba su haƙƙin da Allah ya ce ku ba su, ku kuma ku nemi naku a wajena. Kaga mutumin da ya san addini, ya san Allah, ya san akwai lahira, shi ne za a cuta ya ce na bar ma Allah, shi ne ba zai zo ya tada kai baya, tada fitina ba. To amma shi wanda bai san Allah, bai san addini ba, cewa zai yi zai kwace haƙƙinsa da ƙarfinsa. To kaga dole addu'a samun tashin hankali. Abu na uku shi ne addu'o'i na ba dare ba rana. Daga cikin matsalolinmu, ba mu fayin addu'a ba sai bala'i ya taso. Manzo alaihi salam mafi yawan addu'arsa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata da'imata fi dini wa dunya wal akhirah wannan ita ce mafi yawan addu'ar manzo alaihi salam lafiya ta zaman lafiya lafiya a cikin addini lafiya a cikin zamantakewa lafiya a cikin jiki shine mafi yawa to wani da wahala kaga ya daga hannu ya roki Allah lafiya da zama lafiya in ba ji yayi abubuwa ba dadi ba to mu dauki aqidar addu'o'i na ba dare ba rana ita addu'a kada ka taba dauka cewa sai ta baci abinda ake so a wajen musulmi yadda abincin jiya ba zai hana ka ci abinci yau ba yadda numfashin da kai dazu ba zai hana na anjima ba to kada addu'ar jiya ta hana kai a yanzu ko wacce zaka yi yanzu ta hana ta anjima kullun so ake ka zamo a cikin addu'a manzo alaihi salam shi kowa na ciyar addu'a shine tsararren Allah gaba da baya amma kuma shi yafi baiwa addu'a muhimmanci kun ga wannan abubuwan guda uku wallahi ka rantse so miliyan baka da kafara a yau da za a ce tun daga mataki na shugaban kasa zuwa gwamnoni su yadda su kalli Allah su tana lahirar su su ce to a zo a sake lali na farko mu lizimci adalci a wajen kowa da kowa musulmi ko ba musulmi ba dan kauye ko dan binni babba ko karami ai masa adalci a ba shi hakinsa sannan su ce duk inda ake banna a rufe wannan kuma sai a lizimci addu'a wallahi ka ba da ƴan lokuta ƙanana sai kaga sabon canji kaga wata Najeriya kamar ba wanda muke ciki yanzu ba to amma matsalar ita ce wasu wanda suke ganin suna ajin tubarkalla suna ganin cewa wannan musibe su bata shafe su ba bata shafi ƴaƴansu ko matansu ba wani abu ne yake faruwa a wajen wasu wanda kuma ita fitina ba a santa wallahi idan tayi kamari duk gidan da ka gina duk kamfanonin da ka mallaka sai ka tsallake ka bar kasar ba a fata haka to saboda haka wannan ƴan uwa mu dinga yi musu addu'a Allah ya sani ba mu da lokuta da za mu yi makan mu addu'a ba mu yi musu addu'a babu wannan lokacin saboda haka lallai ka zama kana damuwa da damuwar ƴan uwanka musulmi kai ma in ka shiga taka damuwar to in sai ma addu'a sai Allah ya sa kai ma ta amfane ka amma duk wanda ba ruwansa da matsala ko damuwar ƴan uwansa musulmi to wannan ba musulmi kirki bane saboda haka muna musu addu'a Allah ya yi musu wannan musiba Allah ya ba su kwanciyar hankali Allah subhanahu wataala ya yi mana wannan musibu ba wanda zai iya sai Allah subhanahu wataala Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon nisantar sa wa sallallahu wa sallim wa barik wa alihi wa karim ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.